This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. A yau Alhamis 16 ga watan Janairun shekarar 2025. To kafin ku jabo wanda muke tafa da su da farko ga Hawwa da kanin labarai.
To Mohammed, Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ne ya zargi Hamas da kwangaba kwambaya kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza, inda ya ce ba zai amince da yarjejeniyar ba tukunna. A tajirin da ya fi kowa kuɗi a duniya, Elon Musk zai kasance ɗaya daga cikin waɗanda za su halarci bikin rantsar da shugaban Amurka Donald Trump. Birtaniya ta sanar da ƙulla wata yarjejeniya da Ukraine.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas ta tsagaita wuta a Gaza tana tangal-tangal. Sannan za ku ji cewa ƙasar Algeria ta koro wasu 'yan kiranin ƙasashen Afirka da dama zuwa jamhuriyar Nijar.
Makani da Allah Alhaji abin da yake kai banmu da abinci. Bakin dan wanda na samu shine na aiko aka saya musu abinci, an saya musu dawa buhu biyu bakin suke.
Bayan nan za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya yi bayani ne kan yadda wasu ke shan magunguna masu ƙara kuzari da ya wuce kima. Muna kuma tafa da wasu daga cikin saƙonnin da ku aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama a share labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Alhamis ɗinnan, Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya zargi Hamas da kwangaba kwambaya kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Ya ce majalisar gudanarwarsu ba za ta amince da yarjejeniyar ba har sai ƙungiyar mayakan ta amince da ɗaukakin ƙudurorin da aka shata. Wata sanarwa daga ofishin Netanyahu ta ce Hamas na ƙoƙarin yin wata aika-aikar ta ƙarshe. Yarjejeniyar tsagaita wutar ta mataki-mataki da aka bayyana a jiya Laraba bayan shafe watanni ana tattaunawa. Ana sa ran ta fara aiki ne a ranar Lahadin nan mai zuwa, muddin aka amince da ita baki daya. Jami'an kiwon lafiyan Falastini sun ce ko a yau Alhamis sai da dakarun Isra'ila suka kai mummunan hare-hare ta sama a yankin zirin Gaza. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce a shirye suke su yunkura ga ayyukan taimakon jin kai a Gaza, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane miliyan 1.9 daga cikin mutane miliyan 2.3 ne aka daidaita, sannan aka lalata rukunin gidaje kashi 92 daga cikin 100. Attajirin da ya fi kowa kuɗi a duniya, Elon Musk zai kasance ɗaya daga cikin attajirai da dama da za su halarci bikin rantsar da shugaban Amurka karo na biyu Donald Trump. Shugaban Tesla Elon Musk da ya taka rawa babba a wajen sake zaben shugaba Trump, inda ya bayar da gudunmuwar sama da kwata biliyan na dala da ga yakin neman zaben Trump, cewar mujallar Forbes. A yanzu dai Musk na shirye tsaf ya jagoranci sabuwar hukumar da za ta kula da ingancin aikin gwamnati tare da Vivek Ramaswamy. Rahotanni sun ce an tsara Musk zai zauna a wurin bikin rantsar da shugaban kasar da takwarorinsa attajirai, shugaban Amazon Jeff Bezos da shugaban Meta Mark Zuckerberg. Duk da dai ba a saba gayyatar shugaban kasashen itare ba, Trump ya gayyaci da dama. Ana sa ran shugaban Argentina Javier ya halarta, cewar Bloomberg. Meli ne shugaban wata kasar waje ta farko da ya gana da shugaba Trump bayan da ya lashe zaben watan Nuwamba. A ranar Alhamis ɗinnan, Birtaniya ta sanar da wata yarjejeniya da Ukraine da ta hada da haɗin gwiwar soji da fannin kimiyya da fasaha da ƙoƙarin bin sawun hatsin da aka sace daga Ukraine. Prime Minister Birtaniya Keir Starmer yana ziyartar Kyiv domin sa hannu kan yarjejeniyar da shugabannin Ukraine. Ofishin Starmer ya kuma sanar da wani sabon zagayen tallafin manyan makaman soji a matsayin tallafi ga dakarun Ukraine. Starmer ya faɗa cikin wata sanarwa cewa wannan ba wai kawai a abu ne na nan da nan ba ko kuma na yanzu abu ne na zuba jari a kasashen su biyu na zuwa karni na gaba inda yake wato inda a tare za su kawo ci gaban fasaha da ci gaban kimiyya da masayar al'adu da ma haɓaka ayyukan kirkira kamar yadda Ukraine ta nuna ilimin yin hakan a shekarun baya-bayan nan domin amfanin al'ummomin da za su zo a nan gaba ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
Madalla kafin ku ji karshen labaran za mu bude taskar rahotanninmu yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas ta tsage ta wuta a Gaza tana tangal-tangal bayan da shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Alhamis cewa majalisar zartarwarsa ba za ta zauna kamar yadda aka tsara ba don amincewa da yarjejeniyar tsage ta wuta a Gaza inda ya zargi Hamas da haddasa rikici na ƙarshe ana sa ran yarjejeniyar tsage ta wutar da aka tsara za ta fara aiki a ranar Lahadi mai zuwa Gasar Fila Hashim Gumal da fasar rahoton Linda Greenstein daga birnin Kudus.
Yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta hada da janye wani bangare na sojojin Isra'ila a matakin farko. Hakan dai ba zai baiwa Falastina da ka tsere zuwa kudancin zirin Gaza damar koma gidajensu a arewacin kasar ba. A mataki na biyu, sojojin za su janye bayan an sako dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su. Hakan na iya daukar watanni. Masu sharhi sun ce har yanzu ana iya kai hare-hare.
I do think what you'll see is regular Israeli raids into Gaza the way that you see Israeli raids into the West Bank, but that doesn't require in a large amount in Gaza.
Ina tsammanin abinda za ku gani shine hare-haren da Isra'ila ke kaiwa Gaza akai-akai kamar yadda kuke ganin hare-haren da Isra'ila take kaiwa a gabar yammacin kogin Jordan. Amma hakan baya buƙatar ajiye sojoji da yawa a Gaza. Kawai yana buƙatar ƴancin walwala. Wasu manazarta sun ce Isra'ila na shirin tsawaita zamanta a wasu sassan Gaza. Hanyar da Tazarim ta raba arewaci da kudancin Gaza, amma yadda ita wata babban hanya mai faɗi mai cike da ɗimbin barikokin sojoji, lamarin da ke nuni da sojojin za su kasance na tsawon lokaci. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce ba wannan ba ne shirin.
The decision of how long we are there is a decision by our government and we have said multiple times.
Shawarar tsawon lokaci da za mu kasance a can ta gwamnatinmu ce, mun sha faɗin cewa idan an buƙata za mu iya tashi daga yankin cikin sa'o'i 24. Jami'an Hamas sun ce ƙungiyarsu ta yi nasara a yaƙin. A wani jawabi da ya ta gidan talabijin shugaban riƙo na Hamas Khalil Al-Hayya ya ce Isra'ila ta gaza cimma burinta a Gaza. Wasu manazartan Isra'ila sun yi rigaɗin cewa Hamas na ci gaba da zama a Gaza. Kuma za ta iya samun ƙarfi idan Isra'ila ta janye gaba ɗaya a ƙarƙashin yarjejeniyar.
Hamas has not been defeated militarily totally and Hamas has not been
Har yanzu ba a yi galaba akan Hamas da ƙarfin soja ba. Kuma har yanzu Hamas ce ke riƙe da yankin zirin Gaza. Waɗannan su ne muhimman manufofin Isra'ila guda biyu da majalisar ministocin ƙasar ta ayyana kuma har yanzu ba a cimma su ba. Shi yasa wannan takamaiman yarjejeniyar ba ta kasance wata dabara mai kyau ba. Amma yana da kyau ta fuskar ɗabi'a da mahangar ƙasa wajen dawo da al'ummarmu. Rundunar ta ce tana son yankin da ke akalla kilomita ɗaya akan iyaka don tabbatar da cewa harin da Hamas ta kai wa Isra'ila ba zai sake faruwa ba.
To a gaida Sarfil Hashim Gumel. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji cewa ƙasar Algeria ta koro su 'yanci ranin ƙasashen Afirka sama da 30,000 zuwa jamhuriyar Nijar. Ranzai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wata kotu a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ta ɗaure wasu 'yan ƙasar China su uku shekaru uku a gidan kaso bisa ayyukan haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. Kotun da ke birnin Bukavu babban birnin ƙasar da ke yankin gabashin ƙasar ta Congo mai cike da arzikin gwal a yankin kudancin Kivu. Ta aika da mutanen gidan kaso ne da yammacin talata sakamakon samun su da laifuffukan saye da haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba safarar kuɗi da sauran laifuffuka an samu waɗanda ake zargin da tsabar kuɗi dalar Amurka 400,000 da wani adadi na gwal abinda ya ɗaga hankali kan irin gagarumar ta'asar da suke yi da yake magana da manema labarai gwamnan yankin Kivu ta kudu Jean Jacques Parusi ya ce mutanen yankin sun gaji da irin waɗannan mutane da ke wandaƙa da arzikin ƙasar. A yau Alhamis wani mutum ya daddaba wa jarumin Bollywood Saif Ali Khan wuka a gidansa da ke Mumbai. To amma likitoci da ke masa aiki sun ce yana wato ya fita daga cikin yanayi na hadari. Khan mai shekaru 54 na kan warkewa ne daga wata jinyar inda ita ma aka caccaka masa wuka a kashin makarfafarsa da wuyansa da hannayensa kamar yadda likitoci suka shaida wa manema labarai. Daya daga cikin likitocin da suka yi wa Khan tiyata, Dr. Nitin Deng, ya ce jarumin ya samu mummunan rauni a kashin gadon bayansa inda daga bisani aka yi masa tiyata aka cire wukar da aka kafi a jikin kashinsa da gyara masa inda bargon kashinsa ya rika yoyo. Mutumin wanda ya balla kofa ya shiga gidan ya daba wa Khan wuka ne a lokacin da Khan din ya rika kokarin hana shi shiga cikin gidan a unguwar su da ke Bandra a birnin Mumbai, cewar 'yan sanda da kafafen yaɗa labaran ƙasar.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Wani rahoto da kungiyar agaji da ke sa ido kan 'yanci rana a Nijar, Alarami Pond Sahara ta fitar ya ce, ƙasar Algeria ta koro 'yanci rana da suka hada da 'yan Nijar da sauran 'yan ƙasashen Afirka irin su Najeriya, Ghana da sauran ƙasashen Afirka ta yamma da tsakiya sama da 30,000 zuwa Nijar a ƙarshen shekara ta 2024 ba tare da lamuncewar mahukuntan Nijar ba. Wannan na zuwa ne shekara ɗaya bayan da hukumar mulkin sojan Nijar suka soke dokar da ta haramta safarar bakin haure zuwa Turai ta hanyar ƙasar Nijar. Daga Agadez ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana.
Rahoton na Alarm Pond Sahara ya bayyana cewa 'yan Nijar da sauran 'yan asalin ƙasashen Afirka kamar Najeriya, Cote d'Ivoire, Mali, Ghana, Senegal da dai sauransu da ke kan hanyar su zuwa ƙasashen Turai ko na Larabawa kimanin fiye da 30,000 ne dai hukumomin ƙasar Algeria suka taso ƙiyarsu zuwa Nijar a ƙarshen shekarar ta gabata ta 2024 ba tare da amincewar mahukuntan Nijar ba. Adadin da kungiyar ta ce shi ne mafi yawa na 'yanci ranar Afirka da ƙasar Algeria ta koro zuwa Nijar. Shehu Aziz shi ne shugaban kungiyar Alarm Pond Sahara. Da ta fitar da rahoton
mun kai hidaya ta wajen mutum 31,000 wanda aka turo ƙiyasu daga ƙasashen arewa musamman mahakaman da su Algeria masu biyawa ta yau da shekara 8 ba mu samu irin wannan yankura ba ta ƙasashe makota da suke turo 'yan Afirka shigowa Niger. To kenan sai mu ce abin nan lalle yana ci mana tuwa ƙwarya idan kun lura masu turara zuwa ƙasashen da na kewaye kan maza kan mata kuma mata suna tafiya da yara ƙanana ko kuma su suna ma samun juna biyu kan hanya suna aihuwa kan hanya wasu wurin aihuwa suna samun matsaloli.
Da yawa daga cikin 'yan ƙasashen Afirka da ƙasar Algeria ke korowa na zargin suna fuskantar cin zarafi daban-daban a hannun jami'an tsaron ƙasar inda suke zargin ana yi wa mata fa'e yayin da wasunsu kuma ake ƙwace musu dukiyoyinsu kamar yadda waɗannan 'yanci ranar da ƙasar Algeria ta koro suka shaida mana.
Tsakani da Allah Alhaji abin da yake kai ban mu da abinci bakin dan wanda na samu shine na aiko aka saya musu abinci an saya musu dawa buhu biyu bakin suke ne da man zaman da ake Allah na tuba na sawar sai ni Aljeba ta uba zuwa ban san bayanayin ta bakin shago ne yake kwana ba an wallahi bana koma
ko ta suka sayo mu suka sako mu karuka da can su kama wani gari nan kamo ka aka da kari mutum in ka ka kashi ma za ga mata a halbin su a ba su kashi ba ra'ayin su kyara ciki ko yara wurin da aka zo a reku ci kan ku samu ku wahala kuma wurin ba da cin layi na akai ana kishi mata da maza a tunguza ko a toha muku mewu
ga ana kame ana mutane suna wata 7-8 won iya zai karama
da aka kama ni sai da nayi wata 6 a hannu azaba iri gaskiya muna ganin ta tattare da mutanen nan.
Shekaru da dama ne dai kasar Nijar ke korafi kan matakin da Algeria ke yi na gaban kanta wajen koro 'yanci ranar Afirka zuwa Nijar inda ko a wata Afrilun shekarar ta gabata sai da hukumomin mulkin sojan Nijar suka gayyaci jakada Algeria a Nijar inda suka bayyana masa kin amincewar su da matakin da kasar Algeria ke ɗauka da koro 'yanci ranar Afirka zuwa Nijar. Sai dai kuma Algeria ke ci gaba da aiwatar da matakin lamarin da ya sa Ahmadu Umaru da ke zaman mamba na ƙungiyoyin kare 'yanci ranar a Nijar ya ce ya kamata gwamnatin Nijar ta ɗauki mataki.
Niger ya kamata hukumomin Niger su dauki wasu matakai na tsakanin su da wanga kasashe makwabta don su samu su aje wata rajejeniya, saboda in su wa'annan turawa suna bi ta kowace hanya ne, in ba su yi da wannan ba sai sun koma sun yi da wancan. Kenan yana da kyau mu da muke makwabtaka da su mu san mun aje wata rajejeniya don wannan abun ya zamanto ba zai iya abkuwa kama haka nan ba, saboda su turo su cikin Niger din ka gani wata illa ce daban.
Wannan na zuwa ne shekara guda bayan da hukumomin mulkin sojin kasar Niger suka dauki matakin soke dokar da ta haramta safarar bakin haure zuwa kasashen Turai ko na Larabawa, lamarin da masana ke danganta matsalar kurarar yanci ranin zuwa Algeria da wasu kasashen arewacin Afrika da soke wannan doka. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
Toma da lagaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magungunan da ke sanya kuzari ko karfin jiki. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin a ƴan makonnin da suka gabata, mun yi bayanai kan irin waɗannan magunguna da kuma irin illolin da suke haifarwa ga lafiyar dan adam. Kuma a satin da ya gabata a cikin bayanan likita mun ji irin matakan da ya kamata hukumomi su dauka don rage wannan matsala, inda ya ce ya kamata a dauki matakan hana sayar da irin waɗannan magungunan sai da takarda daga wajen likita da kuma ci gaba da wayar da kan jama'a kan illolinsu. To a yau ma Dr. Tukur Ismail na Jami'ar Zamfara da ke Talata Mafara zai ci gaba da yi mana bayani ne kan irin yadda wasu suke shan waɗannan magungunan kuma su wuce kima, wanda a turance ake kira da overdose, duk a hirarsu da abokin aiki na Abdulaziz Bello, inda likitan ya fara da bayani kamar haka.
Shi wannan sun shiga stage inda muke ce ma dependency, sun dogara ne kan maganin. Idan ba su sha wannan maganin ba, abin da za su yi
wancan lokacin da kace awa biyu magani yake na aiki, to su za su sha.
To kaga shi tun lokacin da magani yake awa biyu ke na aiki, so kana ce maka dama ko dai ka ƙara yawan magani ko kuma ka rage lokacin da kake shan shi, to dama su biyu ne. To duk wanda wannan wanda yake da dependency din, zaka ga aikin da maganin kwara bi zai ma wanda baya da wannan matsala din, to shi sai ya hada guda shida ko guda goma, sannan ya samu wannan gamsarwar da kwaya bi za su yi ma wanda baya.
Shi jikin ya riga ya sabu da wancan,
jikin ya riga ya sabu da shi, kuma duk aikin da zai yi ko na kuzari din ko na cire ciwo don ko na komi ma zai mishi, to sai an linka ninkin ba ninkin sannan zai mishi wannan amfani.
To amma yawan shin shi na wuce kima shi kuma waya illa guda ce ko kuma ta hi saurin zuwa ne ko kuma ta hi yawa?
Sai in misali wanda yake shan magani kan ka'ida, kila idan zai dauki shekara 20 kafin nan maganin ya mishi illa, wannan mai sha da yawa din nan cikin shekara ɗaya ko cikin wata shida zai iya kawo mishi illar da za ta sa kila ƙodar ta daina aiki ko kuma hanta ta daina aiki ko kuma duk wani abin da zai iya tabawa ya taba nan take ba tare da ya ɗauki wani dogon lokaci ba.
Za mu so mu ɗora kan abin da ya jibanci shi kuma wancan maganin da shi ma na tari ne da ake amfani da shi, shi ma don kuzari ne ko kuma don rage damuwa da ake kira kodin. To shi alaƙa shi yake da irin waɗannan matsaloli na cuta ga koda ko ga hanta?
Sosai. Shi ma a idan ka duba pain killer ne wanda yana aiki a central nervous system level, kodin ɗin dama ana sa shi a cikin maganin tari saboda na farko a rage intensity na cough da frequency.
Yawa kenan tsanani ciwon,
yawa tsananin tarin da kuma yawan da yake da shi haka, sannan kuma yana da wannan sedative effect wanda zai saka
bacci.
Yawa, to dan haka aka hada shi da antitussis kamar maganin tari din wanda ake amfani da shi. To sai mutane suka gane cewa ko baka tari din baka komi idan ka sha wannan fannin na sa bacci din yana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutane wanda suke abusing wayannan magungunan suke amfani da su. To zaka ga idan sun amfani da su kuma zaka ga su ma suna ɗaya daga cikin magungunan suke causing dependency sosai,
wato maganin da suke sa a dogara kai,
dogara da su,
baka iya komai sai ka sha su,
zaka iya komai ba gaskiya sai ka sha su. Kuma idan suka sha su za su samu wannan abin da ake cewa euphoria, kaman wani nishadi ko wani
damuwa ta cire maka,
kaji damuwa ta cire ko
wani kuma alluran nan penta da suke baka su,
yawa da su pentazocin din, ita ma idan aka yi ta ita ma tana kawo irin wannan nishadi da wasu walwala kuma ta cire ciwo nan take.
Wannan ya kawo ga wanda ake cewa akwai manyan mutane da su ma saboda yanayin kalubale al'umma da yanayin aiki da abubuwa da su yi a cikin su ana musu wannan allura don su cire damuwa kuma su yi aiki ko da yaushe, ba sai wani irin illa shi yake musu wanda ba ko da suke sha ba.
Kamar ita allurar pentazocin kamar yadda na gaya maka tana da wannan instant relief na
maganin gaugawa
saboda
ita da kokain,
ita da kokain da sauran opiate drugs, because suna aikin directly na cimaka a central nervous system, wa'annan receptors wa'anda suke kawo saƙo ma kwakwalwa cewa wuri kaza akwai ciwo, akwai raɗaɗi, to suna blocking nasu, ba za su kawo saƙon ba. Amma ba abin yana cewa yana faruwa amma ba za su kawo saƙon ba.
Maimakon idan ka ji ciwo, idan ciwo ya faru a sanar da kai cewa akwai ciwo, to sai a hana ka sani.
Ba ɗaya saƙon ba zai iso
a gurin. Kamar kai ne gidanka akwai damuwa sai a hana gaya maka damuwa.
A ko kuma kawai a ce misali akwai cikin ɗaki haka a ga hayaƙi na fita ta window, sai a ɗiba ruwa sai a watsa ta window ɗin, to za ka ga hayaƙin ya rage. Amma akwai wuta ne a cikin ɗakin, ai tana ta ruwa. Ka gane? To haka wannan abin da yake, shi yasa yake temporary relief zai bayar. Amma duk abin da yake in damuwa ce, in rashin lafiya ce, in ma ciwo ne mai raɗaɗi ko menene, to shi yana yana yi shi. Amma dai a wannan lokacin da kai kamar allura ta pentazocin, to za ta yi ta blocking receptors ɗin da za su kai wannan saƙo ciwo.
Ta rufe wurin da aka ganin saƙon
ciwo. Eh, aka ganin saƙon ciwo akwai wannan matsala ɗin. Ita zaka ga ita ma saboda tana ɗaya daga cikin nau'i na abun da muke cewa steroids, tana hana garkuwan jiki, ita tana taɓa shi sosai sosai wurin ganin cewa jiki ya gagara maganin abubuwan da yana iya maganin su saboda ƙarfin garkuwar jikin da yake da su. Saboda ai wa'incan kaji na ce ma non steroidal anti-inflammatory, to ita steroidal ce, ita manto ma tana reactivating wasu rashin lafiyoyi da suna jikinka. Amma da because ka san shi tsari na jiki na garkuwar jiki, inda ka san security operatives
na
jami'an tsaro na ƙasa suna aiki. Yanzu misali ai ka san akwai gidajen yari inda akwai waɗanda aka sa ciki aka rufe, waɗanda kila miyagu mutane ne aka sa ciki aka rufe, aka sa tsaro aka tsare su. So idan aka samu jami'an tsaron wani abu ya taba su gaba ɗaya babu su, kaga waɗannan abu za su fito waɗannan za su fito su tamu al'umma. To haka ita wannan
da ƙwayoyin da maganinka jikinka, ƙwayoyin garkuwar jiki suka daddane su, yanzu an jaya garkuwar jiki sauraka za su hito sai a illa ta dawo jiki.
Misali zan baka misalin tuberculosis, tarin fuka, za ka ga yawancin mutane za su harbu da ƙwayar cutar amma jikinsu zai kama ta yi naɗi ta ya riƙe ta ya hana ta ci gaba, ba za ta hayayyafa ba, ba za ta kuma iya yin wani illa a jikin mutum ba. Amma idan mutum ya samu kanshi yana alluran pentazocin saboda steroid inda take da shi da kuma sauran maguna wanda suke dauke da excessive steroids, to wannan zai taba garkuwan jikin. Idan ya taba garkuwan jikin, wannan garkuwan jikin zai sa wa'annan riƙon da aka yi wa wa'annan ƙwayan cutan a sake su. To aka sake su kawai sai su dawo kuma sai su hayayyafa kuma su kawo matsalolin da ake gudu can wancan lokaci.
To doctor, a wannan karo za mu koma ne abin da ya shahi shin lemuka da suka jibanci wato ƙara ƙarfi wanda ake kira energy drinks, wasu hoton doki, wasu hoton mai masu dai bada kuzari, su ma lemuka ne su, kuma wasu irin illa gare su ga lafiyar umma?
Lemuka masu ƙara kuzari wanda su ma abin da yake cikin su yawanci active ingredient din shi ne caffeine, kuma shi caffeine din kasan shi ma central nervous stimulant ne, kuma yana aiki da kwakwalwa kai tsaye, yana kawo kuzari kuma sosai. Kuma lolinsu gaskiya suna da yawa musamman a waɗanda suka jibinci san su koyaushe, kamar za ka ga mutum ya ce bai zai iya bacci ba sai ya sha ko kuma ba zai iya aiki ba sai ya sha saboda banda caffeine din da yake ciki suna dauke da suga sosai a ciki so wa'annan da suga da caffeine din kowanne yana da nashi illa musamman shi caffeine kaga yana taba aikin zuciya ita zuciya wannan bugawan da take yi idan mutum yana shan excessive caffeine zaka ga tana samun abin da muke cewa arrhythmia zata riga tana bugawa bayan da ya kamata ba kuma tana iya ƙara bugun zuciya din ya zama jini ya hau tana da hanyoyi da yawa da take affecting aikin zuciya kuma kamar shi sugar din wanda shi ma idan ka duba zaka ga adadin ruwan lemon wanda bai wuce kila mil 250 ba amma yawan sugar da yake ciki yana da yawa sosai so shi ma idan aka jibinci shan shi kuma akai-akai yana iya haddasa wasu cutuka wanda suka hada da type 2 diabetes wanda shi ma zaka ga yayi yawa musamman a cikin al'umma
wani kalan nau'i ne na ciwon sugar
ciwon sugar
shi yayi ne na shake
shi ciwon sugar ika san kashi biyu ne akwai type 1 akwai type 2 daya da nau'i na biyu shi nau'i na biyu shine wanda ainihin zaka ga rashin lafiya ta kama mutane daga wanda suka shekara 35 zuwa sama yawancin abubuwan da suke kawo shi zaka ga idan mutum yana cin abinci da yawa amma baya motsa jiki ko wani iri sannan kuma yana kila shan irin wannan lemunan masu tsananin sugar a ciki akai-akai abubuwan da suke kashi suna da yawa amma wa'annan suna daya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke kawo shi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa inda za mu ji ko yawan cin goro yana da illa ga lafiyar dan adam duba da cewa shi ma yana dauke da sinadarin caffeine a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar ke cewa mu huta lafiya
to madalla ga da Hauwa Umar yanzu kuma ga kadan daga cikin sakon da ku aika mana ta hanyar email
Sakon mu na farko a yau na hadin gwiwa ne da ya fito daga Yaku mai aski Badaraka da Sunusu Madatte daga jihar da magaran a jamhuriyar Niger suka ce hakika gaskiya dai zamu iya cewa cece ku ce ba namu bane kasashen Niger da Najeriya da kuma Benin mu daina zargin junan mu domin ko idan har ba ma jituwa tsakanin mu to fa su kasashen Turai suna jin dadin hakan saboda kawunan mu suna ƙara rabuwa dan haka yana da kyau al'ummomin kasashen mu mu ci gaba da yin addu'o'in Ubangiji Allah ya kawo ruwan sanyi a cikin wannan al'amarin sai kuma sakon mu da ya fito daga Muhammad Salihu kauran na mu da jihar Zamfara yace cin mai yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kungiyar Hamas da Isra'ila wani abu ne da ya kamata a ce tuntun sun cimma a tsakanin su amma sai yanzu da shugaban Amurka mai barin gado ya ga wa'adin mulkin shi ya zo karshe sannan ya tursasa Isra'ila kulla wannan yarjejeniya dan yayi bugun gabar cewa a lokacin mulkin shi ne aka samar da tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kuma Hamas sakon mu na gaba shi ma na hadin gwiwa ne da ya fito daga Sunusu Madatte da magaran da Isu Makiyar Madatte da Ilyas Yakubu Dagawa da Yakubu mai aski Badaraka da Musa Malam Indika Zawai suka fara da sallama suka ce yadda muka ga Amurka na tururuwa wajen kai agajin kayayyakin bukatu ga ƴan uwansu na Los Angeles da lain gobara ya fadawa inda har ta kai ga hukumomi na shelar tallafin kuɗi da aka bukata mu yan Afirka sai dai mu ce Allah sarki garin daɗi ya nesa domin mu anan dan wata masifa ta samu mutum kowa gudun sa yake da fatan Allah ya shige mana gaba amin sakon mu na ƙarshe a yau ya zo ne daga Shehu Adamu Rajab yace Allah sarki talakan Najeriya da kai da arzikin ƙasar ka amma kuma an yi maka haraniya da shi to daɗin abin dai komai nisan gona akwai kunyar ƙarshe
ta gaida baban Khalil kafin mu kai ga shirin mu na ƙarshe ga wannan sako
ga tashin al'umma mutiya mai tushe babu guda nisa shi Hausa na BOE matsayin ya zarce yan bayo
Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu
ranar litinin dinnan mai zuwa 20 ga wannan wata na janairin shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47
kamar yadda muka saba za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a radio, talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da mika mulki.
Kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yankurin ta wajen bibiyar rahotannin da zamu rika kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta Facebook. Gani aka ce ya koriji.
Kada ku bari a baku labari, ku kasance tare da mu.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To masu sauraro, sai ayi mana afuwa, ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba, sai an jima kuma da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman Hawwa Sharif da ta karanto labarai, da kuma Julie Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.